sashen Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makiri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar ko kuma hantsi na yau Alhamis 22 ga watan Yuni shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cigaban fashin baki da Malam Hassan Jibiya ya mana a shirinmu na baya akan karin albashin shugaban kasa da na matabakinsa da gwamnonin jihohi da kuma 'yan majalisu a Najeriya. Muna kuma dauke da rahoto daga kasar Ghana akan matsalar da mata manoma ke fuskanta da rashin tallafin gwamnati. Akwai kuma rahoto ko kuma shirin na nakasa wanda Sulemu Muni Barma zai gabatar. Sai kuma shirin jaridun kasar Ghana da Ridwan Abbas zai kawo muku. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan hanti ga labaran duniya. Dan shugaban Amurka Joe Biden Hunter ya amsa aikata kananan laifuka biyu a wannan makon, yayin da 'yan Republicans suka ce amsa laifin da yayi ba zai hana su ci gaba da binciken shugaban da iyalansa ba. 'Yan Democrats kuma sun ce laifukan ba su kai waɗanda ake tuhumar tsohon shugaba Donald Trump da aikatawa ba. Shugaban Amurka ya nuna goyon bayan shiga ɗansa Hunter Hunter Biden, wanda ya yi wata yarjejeniya da masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya a game da tuhumar ƙin biyan haraji da laifin da ya shafi mallakar bindiga. 'Yan jam'iyyar Republicans a majalisar dokoki kamar kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy suna sukar matakin ma'aikatar shari'a na amincewa da wannan yarjejeniya. Su kuwa 'yan Democrats sun ce wannan misali ne na yadda tsarin shari'ar Amurka yake aiki kamar yadda ya dace. Wani masanin tarihin siyasa a jami'ar George Washington, Martha Dalek, ya ce wannan al'amari ne da ba a taɓa gani ba a tarihin siyasar shugabancin ƙasar Amurka. An ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa a safiyar jiya Laraba tsakanin sojojin Sudan da rundunar tsaro na RSF a ciki da kewayen Khartoum, babban birnin ƙasar Sudan. Bayan da wa'adin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na sa'o'i 72 ya ƙare. Yayin da wa'adin yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ya ƙare a jiya Laraba, ƙarar bindigogi da makaman atilari a Khartoum da birnin Omdurman ya sake jefa fararen hula cikin fargaba. Wani mazaunin Khartoum, Ammar Hassan, ya ruwaito jin ƙarar bindigogi a yayin sashen kere-kere na soji, wani yankin da ke ƙarƙashin ikon sojojin ƙasar wanda rundunar RSF ta yi yunkurin karɓe ikonsa lokuta da dama ba tare da samun nasara ba. Sojojin Sudan da rundunar RSF sun kwashe sama da watanni biyu suna gwabza faɗa, inda suka lalata babban birnin ƙasar tare da haifar da tashin hankali a Khartoum da kuma yankin yammacin Darfur. Sama da mutane miliyan 2.5 ne suka gudu daga gidajensu a bisa alƙaluman Majalisar Ɗinkin Duniya. 'Yan ƙasar Sierra Leone za su nufi rumfunan zaɓe a ranar Asabar domin gudanar da zaɓen shugaban ƙasa. Tsofaffin masu zaɓe waɗanda suka rayu bayan yakin basasar ƙasar da aka yi tsakanin shekara ta 1991 zuwa 2002 sun ce hankalinsu ya tashi domin matasan da suka yi rikici a watan Agustan bara domin nuna ƙin amincewarsu da ƙalubalolin tattalin arzikin ƙasar. Za su yi amfani da wannan damar domin tada hankali. Kungiyar Residual Special Court Interactive Forum, gamayyar kungiya ce da ta kunshi kungiyoyin al'umma sama da 100, wacce ta ce wasu 'yan takarar suna kokarin tayar da fitina. Wani wakilin gamayyar kungiyar ta RSCIF, Patrick James, ya ce domin muna so zaɓukanmu su gudana cikin lumana, za mu faɗa wa matasan tarihin yankinmu da tarihin tashin hankali da kuma abin da tashin hankali yake haifarwa. Domin matasan da ba su san me ake nufi da yaƙi ba ne suka tsunduma cikin tashin hankalin da aka yi bara, ya ce. Sun bayyana cewa a 'yan makonnin da suka gabata an samu batun ƙone-ƙone, amma kuma sun ce komai ya lafa yanzu. To, ana shan labaran daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
an jima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma yanzu bari mu bude taskar rahotannin mu da batun karin albashin shugaban kasar Najeriya wanda Malam Hassan Jibriya mai fashin baki a nan Amurka yake cewa lokacin da aka bigiro da wannan batun bai dace ba, kuma dole ne masu magana da yawun gwamnati su fito su yi bayani akan wannan batu. Ga dai bayanin nashi.
Jami'an yada labarai wanda suke wakiltar gwamnatin tarayya ya kamata a ce wato sun fita a kafafen yada labarai suna ta ainihin warware wannan maganan da kuma yin ƙarin bayani cewa ga abin da wannan magana take nufi, ba kuma albashi ne da za a ƙara ba ko za a yi yau din nan. Ainihin sai shugaban kasa ya ɗauka ya kai majalisa, sannan kuma a iya abin nan a iya ainihin aikatar da shi, aiwatar da shi.
To akwai kungiyar Sarraf Mai Fafutukar Yaƙi da Cin Hanci da Rashawa a Najeriya da take barazanan za ta shigar da ƙara a kotu akan shugaban ƙasa da mataimakinsa da ma waɗanda wannan ƙarin albashin zai shafe su. Kana ganin tana iya yin nasara a wannan mataki da take ƙoƙarin ɗauka?
Wace ita wannan kungiya ta wannan hukuma ta Revenue Mobilization Commission, wato wanda suke tattara hakkin tattara wato ainihin kudaden shiga da albashuka da sauransu, tana da abinda tsarin mulki ya wallafa mata na cewa sai ta bi kaza ta bi kaza ta bi kaza kafin ta iya cewa a ƙara ma ma'aikata ko shugabanni albashi. A kowane alkali ne aka je gaban shi ai zai duba abinda kundin tsarin mulki ya zayyana ya ce idan an bi ka'ida to na ga bina ganin ba wani matsala, kila ba lalle a ce alkali ya ce ya soke wannan ka'idi ba, idan ku sai dai in har ba a bi ka'idojin da aka sharta ba. Kamar yadda muke gani a rahotanni, kamar shi wannan mota hukuma kamar ta ce ta zagaya ma duk wato sassan ƙasa nan sun bisun didiyi wato ba'asin jama'a akan yanayin rayuwa da sauransu kafin su fito da wannan hukunci na cewa ƙara ya kamata a ƙara musu shugabanni albashi. Watakila an duba an ga nauyin da yake kansu, an duba an ga yanayin rayuwa da sauransu. Ni da kamar yadda na ce, ni ta fuskar da nake kallon wannan ƙarin, ina kallon shi ne ta wato wani labari ne mai dan daɗi wanda zai sa su kansu kungiyar kwadago da sauran ma'aikatan a Najeriya za su ƙara samun wani tagomashi, wato wani makami wanda za su je su koma idan an take zama kan magana ƙarin albashi domin sai amfani da shi cewa mu ma dole a ƙara mana.
To ya kake ganin talakar Najeriya zai kalli wannan batu wanda suke ganin cewa wannan sabuwar gwamnati za ta iya biya musu bukata kuma a faro da irin wannan abubuwa?
Gaskiya ba labari bane ba da ya kamata ya bijiro a wannan gabar da ake ciki, mutane suna cikin wahala ta raɗaɗin janye wannan tallafi na man fetur, ko ya ƙara tsada sannan gashi babu wutar lantarki, akwai wasu jihohin ma da ba a biya su albashi ba. So kamar yadda na ce, gaskiya ba wato lokacin da ya kamata a ce an bijiro da maganar ƙarin albashi na shugabanni ba, wanda ake ganin su ko babu komai dai suna da allowance, suna kuma da hanyoyin samun kuɗaɗe da ba kamar a ce shi talaka ba wanda kawai ba abin da ya dogara da shi sai albashin nan da zai samu wata da wata. So gaskiya wannan ba zai sa su yi farin jini ba a fuskokin wannan talakawa ba.
Malam Hassan Jibriya ke dan mai sharhi akan harkokin yau da kullum a nan Amurka. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyarar aiki a Beijing domin inganta dangantakar da ta yi tsani tsakanin Amurka da China, jaridar Wall Street ta ruwaito cewa Beijing ta fara tattaunawa da Cuba domin yiwuwar kafa cibiyar China ta horon soji a tsibirin. Tun farkon watan nan dai Blinken ya tabbatar da cewa China ta kafa cibiyar aikin tattara bayanan sirri a Cuba tun shekara ta 2019. Wata mai magana da yawun bakin ma'aikatar harkokin wajen China ta ce ba ta da wata masaniya a game da wata yarjejeniya tsakanin China da Cuba. Ta kuma kara da cewa fatar Beijing ita ce bangarorin biyu za su mai da hankali akan muhimman batutuwan da za su inganta batun amana da zaman lafiya da kwanciyar hankalin yankin. Washington da Beijing sun gaza cimma wata matsaya a yayin ziyarar Blinken a China a farkon makon nan, sai dai kuma bangarorin biyu sun amince da wata tattaunawa tsakanin manyan jami'ai a cikin watanni masu zuwa a wani mataki na dawo da dangantakar da take tabarbarewa. A ƙarshe, sama da bakin haure 30 ne ake fargabar sun mutu bayan da wani karamin jirgin ruwan kwale-kwale da yake kan hanyarsa zuwa tsibirin Canary na kasar Spaniya ya nutse a jiya Laraba, a cewar wasu kungiyoyin da ke kula da al'amuran bakin haure waɗanda suka soki lamarin Spaniya da Morocco na rashin kai agaji da wuri domin ceto fasinjojin jirgin. Kungiyoyin Working Border da Alarm Phone sun ce jirgin na ɗauke ne da kimanin mutane 60. Cibiyar da ke gudanar da ayyukan ceto a tekun Spaniya ta tabbatar da mutuwar mutane biyu daga cikin kwale-kwalen waɗanda suka hada da wani ƙaramin yaro da kuma wani mutum. Kana sun bayyana cewa jirgin ruwan Sentry na Morocco ya ceto mutane 24. Babu ɗaya daga cikin hukumomin Spaniya da Morocco da suka tabbatar da adadin mutanen da ke cikin jirgin ruwan ko kuma yawan mutanen da suka bace. Mai magana da yawun kungiyar Working Borders, Helena Maleno, a wani sakon da ta wallafa a Twitter ta ce mutane 39 ne suka nutse ba tare da ba da ƙarin bayani ba, yayin da Alarm Phone wacce ke goyon bayan aikin ceto ta ce mutane 35 ne suka bace. Wannan bala'in ya janyo suka daga 'yan rajin kare haƙƙin bakin haure waɗanda suka ce jirgin ruwan yana yankin da ƙasar Spaniya za ta iya kai masa ɗauki bisa dokokin duniya. Ma'ana, Madrid ce ya dace a ce ta jagoranci aikin ceton a maimakon Rabat.
Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. A Ghana kuma rashin samun gonaki na ɗaya daga cikin matsaloli da mata masu sha'awar yin noma ke fuskanta. Hummu Idris da take noma a garin Ejura da ke yankin Ashanti ta ce tana fuskantar kalubale da suke hana ta bunƙasa aikin gonan nata. Hamza Adams na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Aikin gona shi ne kashin bayan tattalin arzikin Ghana, inda kashi 45 cikin 100 na al'umman kasar ke dogaro da shi wajen kula da kansu, a cewar hukumar shirin samar da abinci ta Majalisar Dukkin Duniya WFP a takaice. Sai dai akasarin manoma musamman mata suna yin aikin ne cikin manyan kalubale. Hummu Idris wacce ke noman wake da masara a ƙauyen Ejira a jihar Ashanti da ke kudancin Ghana ta ce ba ta da isasshen filin da za ta fada da aikinta, kuma akwai yiwuwar ma ta rasa filin mai girman eka 9 da take nomawa.
In filin da nake noman nan na hayawa ne, bana bani na haya wurin wanga eka 6, na haya nan ga eka 3, ciki kuma nake duban yara na. Ina duban yara na suna zuwa school, wasu suna zuwa makaranta. Wani biyu filin nan kana ya kana hayawa, mai fili ya taso rana da yau ya zo ya karbi filin shi. In ya karbi filin shi kan wani fili kuma za ka zauna, baka da inda za ka yi.
Galibin filayen da ake noma a kai a Ghana, mallakin sarakuna ko wasu shugabannin zuri'a ne mata. Basu cika samun ikon mallakar fili ba, saboda ana ganin su aikin su kawai a cikin gida yake. Daga cikin matsalolin da mata manoma ke fuskanta a Ghana, akwai rashin wayar da kai da rashin ilimi da kuma rashin samun tallafin bankuna.
Loan din da mata ake ba, da ya taimake mu, mu kuma ba mu samu, saboda shi ba mu taba sa kwadon mu ciki ba. Muna dai yin abin mu gurgudun karfin mu. Shi muke yi ba mu sa kwadon mu cikin luba don komun sama ba mu samu.
Jami'ai a Ghana sun ce daga cikin dalilan da suka sa mata ba sa samun tallafin aikin gona akwai rashin kafa kungiyoyi na haɓaka aikin su, sannan gonakin da suka fi nomawa kanana ne.
Sa
banki yana da wuya ya doki kudi ya ba mace waita ta yi aikin gonanta kan kuma banki ta ba manomi kudi ya kara a cikin gonan shi sai in manomin na da abun da zai ba banki wanda turawa ke ce ma collateral to mace filin ba nata ban namijinta ne in an kawo takardun filin ba sunanta kai shi yasa yana da wuya banki ta bata wannan jari
duk da cewa gwamnati bata yi kasa a gurwa ba wajen baiwa mata damar miki cikin harkar noma a kasar wasu manoma na fatan ganin gwamnati ta samar da wani tsarin da zai baiwa mata damar fada da harkar su ta noma ta hanyar samun musu filaye Hamza Adam taskar VOA daga Kumasi Ghana
ta gaida Hamza Adam da wannan rahoto kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar
dani ba be bari na ji dadi ba uban na za yaron zamani da mu da shi ba be kai shi makaranta ba aure yake kai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagi ya da ya
Jalla da fata an sha kasa da wannan wakar yanzu ko ga silbin mun barma da shirin mu na gaba
nakasa
ba kasawa ba
nakasa ba na ta san kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sulai Mumuni Barma Shirin na yau ya samu bakuncin wani dan asalin jihar Adamawa dake zaune a jihar Enugu a yankin kudu maso gabasin Najeriya bakon shirin wanda ya tsinci kansa cikin halin tawaya bayan yayi fama da rashin lafiya a lokacin yarinta bakanike ne da ya fice a garin Enugu wajen gyaran keke nafef da aka fi sani da adaidaita sahu Mallam Sa'idu Ali na alfahari da baiwar da Allah ya masa sabili kenan ya rungumi sana'ar sa a matsayin madogarar rayuwa a yarsa da wakilin sashen Hausa Alphonsus Okurekwe Mallam Sa'idu ya fara da yin bayani game da ainihin yadda aka yi ya shiga halin na kasa
Sunana Sa'idu Ali
dan asalin wace jiha
Adamawa
wace karamar hukuma
Ganye local government
a karamar hukumar Ganye wace kabila ne
Chamba
kuma kamar na san chambar nan Abenya
agency
to Mamsiri
Onuwa
a to shikenan yawa to an haife ka haka ne da ita wannan nakasa ko dai larura ce ta janyo haka
a ba haka aka haife ni ba nayi shekara biyu ina tafiya da kafa na bayan na tafiya shekara biyu shi Allah ya kawo ciwo ya kama ni shine garsa ya kama ni shine na kasa na zama burgu amma ba komai bane tunda nake a rayuwa na mun taba zuwa wurin wani nake taimaka min ko wani ba aiki nake da shi a hannuna na gode ma Allah da ya bani
me tace sana'ar ka
sana'ata ita ce gyara kikina pepe machine me taya biyu generator da na ruwa da na wuta duka ba wanda bana gyarawa har keken hawa na yara ina gyarawa
yanzu kana iya ga mana tarihin rayuwarka
eh ni dai a ganye aka haife ni inda aka haife ni a ganye a tsohon kasuwa aka haife ni ubana shine Alhaji Aliko a ganye yake ni kuma da na tashi na yi government junior secondary school that is Sangasu primary na shine Danye 4 primary na kenan na tashi na rayuwa a Danye na rayuwa na san komai a rayuwa na bayan da naje na san komai ni wuce gani that is Danye rayuwa na kenan kuma godiya ga Allah
to a gidan naku ku nawa ne
mu 20 ne wanda baba na haifa mama na ta haifi 11 ya dukko na ta haifi 9 mutum 20 muke wanda baba na haifa da baba na muna 23 ne a cikin gidan da mama na da dukko na da baba na
a cikin akwai waɗanda suka yi boko da kuma masu sana'a irin ta haka
eh akwai dukan mu ba wanda bai da sana'a a gidan mu kowanne yana da sana'ar shi ni makaniki ne akwai teloli akwai doctor akwai kala kala akwai mahuci dukan muna da shi sana'o'i kala kala a gidan mu mutane akwai carpenter akwai mesi kuma akwai teacher a ciki
a ga ita wannan sana'ar ka shin can ganye ka koyi sana'ar da ko dai nan Enugu ka zo ka koyi sana'ar
a tun a ganye nake ni gidana Allah doransa sunansa ba mai baban sa kuma yana nan shine ogaita shi ba mai gidana ne kuma duk suna ganye a ganye na koyi aiki na zo nan nake
wace shekara ne ka zo nan Enugu
na zo Enugu 2009 ne zo Enugu
ka zo ka kasance a karkashin wani ne ko dai ka zo ka kafa shago ka fara ita wannan sana'a
a'a wannan shagon da mun mai gida da yake gida yana zuwa nan ya zo ya dan yi ranin sa shine ya zo ya kafa shagon anan da ya kafa mu kuma da muka ji ya je gida arewa ya muka kira mu biyo sa yace to ba da ma yana da shago ta sai muka tashi daga arewa muka zo nan anan muna nan a shagon mu muke shagon mai gidan mu ne tun asali Allah ya daura sa nan muna shagon mai gidan mu ne ba matsala
to ya ana dan samu fita
alhamdulillah inda muna samu na abinci a kowane lokaci muka fito sai dan baka fito ba amma na abinci bare taba gagaran ka ba duk lokacin da ka fito Allah zai baka na abinci in ka san ka fito sai ka ci amma in baka fito ba baraka ce ba godiya ga Allah
eh to na lura anan gwazan aikin naka akwai yara da dama suna karbar horaswa daga gwazan ka gudana ne yanzu ka yayi
sun kai biyar yanzu bakari yaro na ne Umar yaro na ne suna nan da yawa akwai wani baya gari yanzu ina muri ne baya nan
ya sunan sa
sunan sa Gif yaro na ne shi ma ina yara na yayi biyar ma yanzu akwai kuma biyu a kafa yanzu yara na kenan
to ya kake ganin mutanen Enugu ya kake ganin hulɗar ka da su
ba su daukan mutane da kabila su ba su damu da wani abu ba in aiki suka tashi kai ba za su ce kai na kashe ba ne ko kuma baraka giya ba za su baka aiki ne kai alhamdulillah ba wani matsala ba da lafiya
to shin a wannan sana'a da kake ta yi da dan jama'a nan jihar Enugu akwai wasu kalubalolin da kake fuskanta
a ba matsala ba matsalar komai
babu wata wariyar da jama'a ke nuna maka
a ba komai in sun ganye ma mara ba suke da mutum duk wanda ya gane ina yin aiki yana son magana na yana son da aiki kowa ya gane yana son da aiki duk dalili yawanci irin mu sun kashe zuciyarsu sai da su tafi da su yi bara ko ga mutum ya tsaya bakin hanya yana zaune ni ko tunda nake a rayuwa ban taba yin bara ba sai dai in tashi nema da karfi na ko ne zane ni tun daga arewa ina yin faci ina gyara mashin ina gyara generator ina gyara keke na hawa kafin ayi Allah sa keke na fefe ya fito
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan tattaunawa Yanzu a madadin Malam Sa'idu Ali bakaniken keke na fef dake Enugu da wakilin muryar Amurka a jihohin kudu maso gabasin Najeriya Alphonsus Okorekwe ni Sulei Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Tuma da la'agaida Sulei Mumuni Barma da wannan sako yanzu kuma ga sharhin jaridun kasar Ghana.
Jaridar kasar Ghana da Daily Graphic da mun so masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine Shari'an Atufosten alkali rai kashe diga mai laifin game da mummunan dabi'a na sa jaridar ta ce dayan waɗanda ake zargi da ke tsayawa wannan shiri ha ko tare da shugaban marasa ran jami'a majalisar dokoki Dr. Kesala Atufosten ya husata a nan babban kotun Accra yau din nan wannan basa justice Efia Sewa Asare wacce ba ta ji dadi ba alƙalin na kotun ɗaukar ƙara ce ke tsaye a matsayin alƙali a wannan shari'ar kotun akan haka ta farma Richard Japa saboda rashin girmamawa da ya nuna Japa wanda dan kasuwa ne da ke kan shari'a tare da Dr. Fonsin da wani mutum daban ana zargin su ne da jawo wa ƙasar kasaran kuɗi dala miliyan 237 na sayan wata motar ambulance. Ita kuwa jaridar Guardian Times wannan labarin ta ruwaito. Manoma koko za su samu ƙarin farashin sarrafan kayan su a cikin watan Oktoba. Fifi Bwafo ne ya bayyana haka. Jaridar ta ce manoma koko ana sa ran da za su samu ƙarin kuɗin sarrafan su kakan bana a cikin watan Oktoba. Shugaban sashen na hurɗa da jama'a na koko board Mr. Steven Fifi Bwafo ne ya bada wannan tabbaci, ya jaddada cewar cikin farin ciki farashin koko din a kasuwannin duniya na ƙara tashi, kuma wannan ya sa za su ji labari mai daɗi a cikin watan Oktoba, kuma manoma za su farin ciki dangane da wannan saboda akwai lokaci masu kyau da ke zuwa. Sai kuma jaridar da yara da wacce ta ruwaito wannan labarin babu miya ya shimfiɗa mafarkin sa na farfaɗo da ƙasar Ghana in an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa. Jaridar ta ce mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu Bawu Miya ya bayyana da ainihin mafarkin sa na kai Ghana wani matsayi a juyin-juyin halin masana'antu na shugo da yake wa dubannin magoya bayan jam'iyyar NPP da wasu ɗiyan Ghana da sun karuntuma zuwa hedkwatan jam'iyyar na NPP domin shaida yadda zai cika takardun niyyarsa na tsayawa matsayin takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NPP. Dr. Bawu Miya ya nuna cewar ya taimaka wa shugaba Akufo Addo domin cimma burinsa na Ghana a matsayinsa mataimakin shugaba, saboda shi zai yi takara a matsayin shugaban ƙasa domin shi kuma ya zantar da nashi mafarkin na kai Ghana wani matsayi gaba. Ajensosin na auna matsayin ƙasa ba su da alhaili wurin na fidda ƙasar Ghana kasuwar Rajari. Akufo Addo ne ya faɗi haka, kuma jaridar The Chronicle ta ruwaito. Jaridar ta ce shugaba Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya farwa ejensosin da ke auna matsayin kuɗi na ƙasa da kasancewar marasa alhairi wadda ya sanadin sanya ƙasar Ghana daga waɗanda aka janye daga kasuwar jari na ƙasa da ƙasa. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Sai da wannan kuma ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a taƙaice.
To a taƙaicen, ɗan shugaban Amurka Joe Biden Hunter ya amsa aikata ƙananan laifuka biyu a wannan makon, yayin da 'yan Republican suka ce amsa laifin da yi ba zai hana su ci gaba da binciken shugaban da iyalansa ba. 'Yan Democrats kuma sun ce laifukan ba su kai waɗanda ake tuhumar tsohon shugaba Donald Trump da aikatawa ba. An ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa a safiyar jiya Laraba tsakanin sojojin Sudan da rundunar RSF a ciki da kewayen Khartoum, babban birnin ƙasar Sudan, bayan da wa'adin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na sa'o'i 72 ya ƙare. Yayin da wa'adin yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ya ƙare a jiya Laraba, ƙarar bindigogi da makaman artillery a Khartoum da birnin Omdurman ya sake jefa fararen hula cikin fargaba. 'Yan ƙasar Sierra Leone za su nufi rumfunan zaɓe a ranar Asabar domin gudanar da zaɓen shugaban ƙasa. Tsofaffin masu zaɓe waɗanda suka rayu bayan yakin basasar ƙasar da aka yi tsakanin shekara ta 1991 zuwa 2002 sun ce hankalinsu ya tashi domin matasan da suka yi rikici a watan Agustan bara domin nuna ƙin amincewarsu da ƙalubalolin tattalin arzikin ƙasar take fama da su za su yi amfani da wannan damar domin tada hankali.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsi. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asari, yanzu a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya shirya ya kuma bada umarni, da injiniyanmu na wannan hantsi Mr. Bob Bass. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC, da ke muku fatan alkhairi. Wassalamu.